it with Raul.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a jiya Asabar game da hanyoyin da za a sake dawo da shirin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Yarjejeniyar ta Majalisar Dinkin Duniya wacce ta kare a ranar Litinin ita ce ta ba da daman fitar da hatsi da wasu kayayyakin gona lamin lafiya a tashoshin jiragen ruwan Ukraine ta tekun Bahar Aswad. Zelensky ya ce shi da Stoltenberg sun yanke shawarar ba da muhimmanci ga matakan da suka dace don ci gaba da aikin mai dorewa na fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad din. Zelensky ya kuma tattauna da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan akan yarjejeniyar hatsin a ranar Juma'a. Dubun-dubata masu zanga-zanga ne suka gudanar da tattaki a jiya Asabar a babban hanyar shiga birnin Kudus a wani mataki na ƙarshe na nuna kin amincewa da yunkurin Prime Minister Benjamin Netanyahu na yin sauye-sauye a sashen shari'ar ƙasar. Sama da tsofaffin shugabannin tsaron Isra'ila goma ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa da ke neman Prime Minister Isra'ila ya dakatar da dokar. Zuwan masu zanga-zangan ya mayar da babbar hanyar shiga birnin launin shudi da fari na tutar Isra'ila da mutane suka rika, yayin da suka kammala zangon ƙarshe na tafiyar kwanaki hudu mai tsawon kilomita 70 daga Tel Aviv zuwa Majalisar Dokokin Isra'ila. Masu zanga-zangar sun hada ƙarfi da ƙarfe tare da wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga kuma sun yi shirin yin sansani a wajen Majalisar Dokokin ƙasar gabanin zaɓen da ake sa ran za a gudanar gobe Litinin a majalisar. Netanyahu da abokansa na masu tsauraran ra'ayi sun ce ana buƙatar yin garan bawul domin daƙile abin da suka ce wuce gona da iri na alƙalan da ba a zaɓa ba. Sai dai masu suka sun ce shirin zai ruguza tsarin tabbatar da adalci a ƙasar tare da ɗora shi kan turban mulkin kama karya. Duk wani fata na gaggawar dawo da sojan Amurka da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ƙa'ida ba a farkon wannan mako, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba saboda shuru da mahukuntan ƙasar suka yi akan inda Travis Kane yake. Muna da hanyoyin sadarwa, mun yi amfani da su, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Juma'a a wani taron tsaro na Aspen. Yana mai bayanin cewa Washington na kokarin kulla tattaunawa da Koriya ta Arewa tun farkon wannan gwamnati. Martani da muka samu ne kawai shine harba makami mai linzami ɗaya bayan ɗaya, in ji shi. Yayin da Washington ke jiran martanin kai ɗauki ta hanyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da mai shiga tsakani ƙasar Sweden, ana gudanar da bincike a matakan soja na Amurka da kuma rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya UNC don tantance yadda sojan da ya kamata ya kasance a cikin jirgi zuwa Amurka don fuskantar hukuncin ladabtarwa a maimakon haka ya bayyana a kan iyakar ƙasashen Koriya biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Wata mahaukaciyar guguwa ta yi mummunan barna a wata babbar masana'antar harhaɗa magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina a nan Amurka, wadda ita ce ta baya-bayan na a cikin jerin abubuwan da suka faru sakamakon matsalancin yanayi na ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky, yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. Kamfanin Pfizer ya bayar da rahoton cewa ba a samu raunuka ba, amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da iskar guguwar ta lalata masana'antar da ke kusa da tsaunin Rock Mount da ke North Carolina. A garin Phoenix da ke jihar Arizona, wani abin tarihi ya faru da safiyar Laraba, inda aka samu yanayin zafi mafi karanci na ma'aunin digiri 97. Ana kuma hasashen jihar Kentucky za ta samu ƙarin ruwan sama bayan ambaliya da ta yi sanadiyar aikin ceto daga gidaje da ababen hawa a wasu garuruwa da ruwan ya mamaye. A ƙarshe, 'yan sanda a ƙasar Yemen sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a ranar Juma'a. sun ce an kuma tsare wasu mutane goma a jiya Asabar bisa zargin su da hannu a kisan Muyad Hamidin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru, inda zan hada ku da wakilinmu Muhammad Rabiu Damba, wanda ya gayyato mana masu sana'ar fatu. Ku biyo mu.
Ni ne na Muhammadu Rabiu Damba daga birnin Gaundere na Adamawan Kamaru. Shirin zauren VOA zai gudana yau a birnin Gaundere da ke kasar Kamaru. Shirin zai mai da hankali akan masu hada-hadan kasuwancin fata, noman shanu a yankin Adamawan Kamaru. Ya samu raguwa sosai a cikin shekaru 1970 da kuma 1980 saboda mamayar udajen tsetse da annoba ta Ridafes wanda ta lalata wani yanki na Garken. Wannan lokacin dai ya zo daidai da barkewar taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fama da shi da ƙyar, wanda hakan bai sa masu kasuwancin ja da baya ba. Masu hada-hadan na ba da gudunmawar kashi 25 cikin kashi 100 ga jimilar kayan cikin gida, kuma suna samar da ayyukan yi ga kashi 63 cikin kashi 100 na wannan yankin. Domin tattauna wannan batun ne muka gayyaci Dr. Abubakar Yusuf Ono, likitan dabbobi, Mr. Audu Makama, shugaban kungiyar mahauta da masu sayar da fata, Malam Sani mai fata, Malam Shuaibu Dan Juma, Malam Abdurrauf mai shanyan fata, Alhaji Musa Naudil mai fata, da kuma Malam Umar Gwaza. A farko, ina so kowane ɗaya daga cikin ya gabatar da kanshi, ya kuma gaya mana yadda kuke gudanar da wannan sana'a.
Assalamu alaikum. Sunana Ali Gajere, wanda kafi sani da Jillalin Fatu. In ka zo ka gramar she ka ce Ali Jillalin Fatu ba wanda bai sani ba. To sana'ar fatu dai a yau ya zama abin da ya zama. She dai muce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da muke sana'ar fatun nan mu ya mu ne ƴan fatu. Yanzu waɗansu ƴan naman ma sun zama ƴan fatu. To ta yaya za ka yi? Kai kake sayar da nama, mu muke sayan fatu a gonka, kuma kai ma ka zama mai sayar da fatu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Audu Makama, ni kuma mahauci ne a Gaundere, ni kuma ni ne Director General Societe Cooperative Bushe na nan Gaundere. To yau muna magana akan batun fata. Fatan nan da a nan Gaundere, in an yanka da akwai societe da aka kafa ta nan Ahmadu Aiju na Allah ya karan shi ya kafa ita ne Taneri. Duk fatun mu nan muna yi ma Taneri livre. Taneri nan kuma tana yi ma livre sauran societe industry. Ya kamata yi musu livre. Ana samu a buga takalma, fososhi, fatu, mai kaide ba abin da ba bugawa da a wannan fatan. To daga bayan nan ita wannan industry an rufe ta. Bayan rufe ta da aka rufe sai abin ya komo fatunmu muna tura kasan waje, kamar su wannan kamar Najeriya da sauran wuraren Baminda, Kumba, ina duwa cikin Kamaru muna tura fatu.
Assalamu alaikum, ni ne Malam Sani mai fatu na angon sawan Gaundere. To a takaice dai harkan fatu na muna ciki yau ya kai shekara 25 zuwa 28. Zamanin da innan tafiya muke jeji-jeji, muna sati maka mu dawo gari muna fataucin fatu in an muka sai fatu nan kuma zamu killace shi mu zo mu zuba masa gishiri mu shanya ka mu samu fatun nan fa. Kai lissafi duk kasuwan jejin nan mun tafi, wani ba mu samu fatan guda biyu, wani mun zaga mu samu fatun guda uku, muka samu goma dai babu kaman mu. To muna sati sannan mu dawo gida, muka dawo gida nan kuma muna aikin killace shi mu shanya mu shafa masa gishiri kada ya rube. Muna da wurin tara fatun mu da muke tarawa a magazin. To yau Allah ya kawo mana saukin abin, anan cikin gari ne mun daina yawon jeji. Jeji yanzu kuma anan cikin garin nan muka dafi muna da yaran da muka saka. Duk dai mun samu kuma abokan aiki da yawa wanda su ma sun shiga harkan fatu. To in ba baza hannu muka yi a yawo neman fatu nan ba, za mu zamanto cewa mun da mu ne sana'ar mu tun safe an bar mu a baya. Yau kuma sana'a jari ne. An baka da jari baka da sana'a. Wani kuma yanzu ya dauki kudin shi kaman da ya baka kaman jari ka je kana fatocin fatun be je yu ba, je ce kuna nan da yawa. She karyar da farashin mabacin ga tafiyan da muke yanzu na batakalan farashin tamma ita karan kantan ya fadi.
Ni ne naku Shuaibu Dan Juma, wanda dai aka sanni a aikin harkar nama. Mukan yi aikin nama muka dawo kuma muka aikin fatu, don asali ka aikin nama ne. Muka tawar bai tafiya ne muka da aikin fatu. To shi aikin fatu nan dai indai zaka shigo shi ba za ka iya shigo shi da rana tsaka ba, don sai ka san ka'idodin harkan fata.
Akalla ina harkan fata zuwa shekara bakwai. Kai asali na ran gasan Kamaru ne, wannan gaundare ne mafi na malan nan a nan kuma na girma. Kuma na tashi sana'an fata kawai nake.
Assalamu alaikum, ni ne naku Shu'aibu Dan Juma, wanda dai aka sanni a aikin harkan nama. Mukan yi aikin nama muka dawo kuma muka aikin fatu, don asali ka aikin nama ne. Muka tawar bai tafiya ne muka da aikin fatu. To shi aikin fatu nan dai indai zaka shigo shi ba za ka iya shigo shi da rana tsaka ba, don sai ka san ka'idodin harkan fata.
Sunana Alhaji Musa na Wudil Mai Fata. In ka je Wudil dai kace Alhaji Musa na Wudil Mai Fata, ba wanda bai sanni ba. Don yau shekara 30 nake sana'an fata. Yanayin hadadar fata mu din da muka so mai ta teku mu ta kengishe. Mu lokacin da muka zo muna aikin fata a Najeriya, da yaɗe fata muka so ma tukun. Masu fatu suka fatu, mu zo mu yaɗe fatu, mu shafa mishi gishiri, mu miƙar. Gishirin ma iri-iri ne. Akwai gishirin kamfani, in ba mu samu gishirin kamfani ba mu nemi gishirin anguwa mu daka. Wannan mu ne ɗan daka gishiri, muka zo mu ne ɗan dama fata, mu yayyade ƙananan nama masu dike a jikin fata, muka zo muka kauran nan muka ci gaba, muka zamanto mu ne masu cire fata hujejje musa a gefe, mu cire fata mai kyau musa a gefe, muka ci gaba, muka zama mu ne ake ba mu kuɗi mu rarraba a nemo fatu. Muka ci gaba, muka da muka samu dan jari muna sayan fatu daya biyu, har muka ci gaba muka tsallako muna zuwa kasan Kamaru sayan fatu mu koma.
Za ku iya biyo mu ta bangaren Facebook, Instagram da kuma Twitter, shafukan sada zumuntan VOA na zamani.
Sunana Umaru mai sana'an danyen fata an gaundare. A gaskiya na dade ina sana'an danyen fata zai kai shekara 20 ina sana'an danyen fata. Na ga dadin shi, na ga wahalan sa, ba abun da ban gani ba danyen fata ga. Insha Allah muna bugawa.
Za a iya dogaro da wannan sana'ar?
Wannan abu yana ba mu tsoro da gaske. Fatun yayi wuya, shanu sun yi wuya. Wato da in nan kana zaune a mazaunin ka, za a dibi fatu zuwa kama ka saya. Ya zamanto kai zaka je ka nemi fatu ka saya. Hakan bai isa ba, ya zamanto kare da doki kowa shi da harkan fatu. Me yanka saniyan ma zaka samu ya zama dillalin fata. Me ka saniya ya zama dillalin fata. Da kuma me yanka saniya shi me yanka saniya ne. Me ka saniya shi me ka saniya ne. Mu kuma mu zo mu sayi fatu. To yanzu aje azo me yanka ma kuma wai shi yake daukan fatun shi je sayar. Wannan abu mu ba mu gane ba. Da muka soma aikin fata kaman da na ga yama a baya, mun wahala da gaske. Mu fata ne te kun mu ta kinkishe kaman da na ce ma tun dama fata muka soma. Ai kaga ba abin wasa bane, ba ma wani abu bane da zan gaya ma yanayin da tun da nace ma tun dama fata da kankare fata muka soma. Don me dama fata daban yaro ne, in ka don kowanne gaba ilimi ne. Da dama fata wato kun ka zo kai sabon shiga, in ka haura gaba shafa gishiri, don shafa gishirin ma ilimi ne. Da yanda ake shafa gishiri, da yanayin fata ake shafa gishiri, danyen fata sharab akwai yanda ake shafa mishi gishiri, fata da ya soma dan bushi akwai yanda ake shafa mishi gishiri, fata da ya kwana uku tukun aka kawo muku ya soma wari akwai iyakan gishiri da ake shafa masa. Har mu haura ya zamanto muna ka haura ka wuce matakin shafa gishiri, ka zo matakin cire fata hujejje daban mara huji daban. Don kai baka sani ba kace diga dama fata zaka je cire fata hujejje da mara huji. Akwai hujin da ake so bai damu, akwai hujin da kuma kai ka ganshi guntu ne ma matsala ne. Zaka ga katon huji amma ba matsala bane, zaka ga guntun huji amma matsala ne. Diga dama fatan zaka taso har ka cin mamasayin tsayin a baka kuɗi kana tafiya gida-gida kana haɗo fatu. To in ka taso diga dama fata ka haura matsayin gida-gida ka je kana so fatu za a guduma da kuɗi.
To yanzu gwamnatinmu da akwai shekaran sama can ministan petit de moyen entreprise ya zo hama yanka, yanzu ya ga magazin namu, ya ga yanda ake tara fata, ya ga yanda ake abin ya yi mishi kyau, ya ce to in Allah ya yarda gwamnati za ta tashi wannan shashin. To Allah ya yi dai a cikin watan nan ya turo ni directorin shi ya zo mun yi taro a Centre Artisanal. An guda munu cewa ana so a ba ma wannan filin valer da za a bayar nan, ana so wannan filin ta tashi fatun in an samu za so mayin posa, za so mayin takalma, za so mayin tennis, za so mayin centur da komai ma da yan Cameroon.
To an muka ba ma yaran nan kuma kudi mu je mu suna fato sun fato nan kai lissafi ba za mu biya musu machine da za su tafi yawo neman fatu. Su karan kansu kuma akwai dan albashin da su ma muka sa musu. An muka zo muka lissafi nawa muka sai fatan nawa muka sai da fatan shi mu samu karfin jari kawai muke da shi amma a faduwa muke juyawa.
Shi dai harkan fata muna yin shi. To yanzu dai alhamdulillah 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 sana'an fata sana'a ne kaman kowace sana'a sana'a ne da zaka yi dogaro da shi babu abin da ban samu ba sana'an fata a sana'an fata na aure mata na biyu yaya kusan 13 alhamdulillah a cikin yayana ma akwai masu yin harkan fata kaga gado ba ta barin gida haka ne muke fama to fadi tashi da yake an san mu sosai mun juma a cikin abin
eh wannan sana'an da kake ganin nan yau da shi ne aure ina da yaya 12 jikoki guda hudu a cikin su da shi nake biyan makarantar yara na da shi kuma nake ciyar da mata na guda biyu da shi kuma nake rike da gidana ba a taba kuma a wuni safe da midi da yamma kasan malam Bahaushe abin da ya gano masha ne abinci kan bai wasa da shi ba ka zagi Bahaushe da komai amma ka kazage shi maganan abinci da tufa to kai da kanka yanzu da ka ganni ka ga lafiya na ka ga tufan jiki na ba za a ce ma sana'an fatunan ne yake ciyar da ni ba kuma lalle shi ne don me sa na rike shi hannu biyu Allah ya ce duk sana'an da ka rike hannu biyu kuma zaka samu moriyan shi da wannan sana'an ni na dogara da ni da iyalai na shi yasa waɗansu yayana na daga cikin su nake goda musu kuma ba wanda ya rena mana wannan sana'an don ba shekaran yau muke yin shi ba kuma da shi muka yi gida da shi muka yi komai muke biya makarantun yara asibiti wanne duk da shi muke biya
waɗanne irin matsala kuke fuskanta
Alan ka fa'ince ni na amsa ma wannan tambayan a tun baya shi sa nace ma tun dama fatu muke taso har mu zo mu cimma wannan matsayi in ka so mu diga dama fatu ko mutum ne yake wuce ka san wannan bije yi ba shi sa nace ma ba a tsallake mataki na amsa ma wannan tambayan tun a baya ba a tsallake mataki in dai ka bi matakan da na gaya ma har ka zo kan matakin zuwa ka tara fata da ka ga mutum ka san kar ka tsallake mataki ne zo a hankali kana zuwa hankali har ya zo ma kai inda kake fada ai in ka zo ka cimma wani matsayi ba haka ake sayan fatan ba mutane zaka samu kaman mutum biyar su kuma suna wahiltan mutane 50 kowane mutum biyar na da mutum 10 kai mutum 50 din nan baka san su mutum biyar din nan su ne naka mutum 50 ɗin ka mutum biyar ɗin Kamaru ne dindindin manya ne su za su kama mutum 50 kai baka da harka da mutane 50 din nan biyar din nan ne mutane biyar din nan shi su kama fatu ko na miliyan 30 haka harkan yake to su wayannan mutum biyar din sha'ani ne aina yau da gobe ba abu bane da aka so ma shi yau ko jiya abu ne na shekara 30 su mutum biyar ba su da hajin tafiya lungu da sako ka musu ake yayi ba su da haje shi sun je lungu da sako su suna da mazaunin su ne wanda duk mai fata ya san nan kawai je ka indai fatan ka mai kyau ne kawo kawai za su baka kudi ba su tun kamfin yanzu shiga gida sun gu da sako nemo fata kaman kai ne ka tashi zaka je ka sai kanwa ka san ga inda zaka je ka sai kanwa su suna da mazaunin su abu ne da ya dauki shekara da shekaru su ga mazaunin su kowa an san inda yake aksari ma mutane ne masu kasuwanci yayi akwai mutane masu kantin shadda akwai masu hada-hadan tura kudi akwai masu sayar da dabino su ne ai ka san inda suke kawai shi ya zo a kofar shagon su ma suna da 'yan hidima ana tara musu fatu su mutum biyar din nan da na gaya ma kowane mutum ɗaya ma yana da 'yan hidiman shi ko 10 kai kusan mutane 500 ne amma da mutum biyar ne kawai kai ka sani don da mai kama mutum ɗaya da mema mutum ɗaya hidima sun yi mutum 100 to haka ake yi shi a kofar shagon shi zaka zo ka samu mutum ko 10 suna mishi hidima kaman na gaya ma a baya inda muka taso su ma suna shafa gishiri suna dama fata suna zaɓin mai kyau suna cire mara kyau masu kawo kuma na kawo wato ka san mutum nawa ne suka ka
to nace alal misali dangane da masu sayar muku da fatun kaman ku masu tasowa daga wato kasashen waje musamman ma Najeriya wato ya kuke rarraba kuɗin ba tare da kun fiskanci ƙalubale ba a lokacin da kuke da bukatan tattara fatun da aka riga aka tara muku ne
matsalolin da ake samu a nan kasuwancin fatu wani sa'ili kaman da aka ce fatu na tafiya a ƙasan waje wani sa'ili in ka ji valer naira ya hwadi to haka su ma valerin fata ya hwadi da abin da za mu sayar jaka 10 ya da za sayar jaka 5 to wani ƙalubalen da ake samu kuma waɗansu fatun da suke saya na ci ne mai ci bai da asara shi ko nawa ya saya ya san ci zai yi kai kuma mai kasuwanci in ka saya in dai kudin ka bai fita ba ka hwadi
da waɗannan bayanai na Audu Makama za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ƙura. inda za ku ji ci gaban sana'ar fatu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilinmu a Kamaru Muhammad Rabi'u Damba da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Sunana Abubakar Faye, jihar Kaduna. Ina da shekara 23. Na fara rayuwana dai cikin Kaduna 2016, lokacin na kare JSS na je Kano na kare SS ina 2019. To daga nan dai ina yin aikin hannu haka, ina dai kuma da interest akan bola haka. To akwai wanda na je wajenta, ƴar uwan mu ne haka, kaman yabba ba ta ci, sai nake koro mata ina da interest kan ball. To akwai ƴanta wanda suke da team haka dai na anguwa, ina bugu da suka gani yanayin talent ina, aka yi wannan academy Fully Complete Anti-Corruption da ke cikin jihar Kano. To shi ma still na yi shekara kaman biyu ina bugawa. Daga nan muna zuwa Josephine, mun je Kaduna na saman wani team daga nan Real Sociedad, na buga shekara ɗaya. An yi maganan za mu je Lagos, za mu buga wani Josephine na Las wanda Turawa za su zo, wani Bature da ya fito daga ƙasar Norway. Mun zo to mun je, alhamdulillah dai komai ya kankama, an kare komai. To lokacin COVID-19 ɗin nan shi ya zo ya stop komai dai, ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba. 2019-20 ina zaune a Kano, na zo dai ban buga ball ɗin sakamakon wannan abin da ya dan faru da ni, sai na ji ball ɗin ya fara fitan ma a rai. To alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki, ana kiran shi da Alhaji Aminu, ina mai aikin hannu, sai nake koro mai kaza, sai ke ce min a inda zan iya yi, ai akwai timatimai a kasar Ghana da na iya biyo shi. Yanzu ina yin aiki na, akwai wani sirkin shi Alhaji Guruza, yana da team kuma suna buga league, koda a ce ma wanda ɗin su ne na je ina bugawa dai a haka, kafin Allah ya sa in samu nima ci gaba, sai na ce mai okay, to shikenan na je na samu iyayena na mutu bayani kaza. To a lokacin dai alhamdulillah mahaifiyana ta fahimce ni, amma gaskiya sister na ne da ita ce ta a'a, akwai yayana shi dama shi ma footballer ne, na koro mai ga abin da ke faruwa, da ya je dai same ta dai ya babbata baki dai, ta ce ta amince. Akaban kuɗin moto da na zo Kano, na kuɗin ba zai kai ni ba, sai na kira ta dama kuɗina wajenta, na ce ina buƙatan ƙaramin 20,000. Daga baya dai ta ce a'a ba zai yi ba, samun akwai phone a wajena, sai na siyar, na samu dai shi wanda zai zo da ni ya cika mu kuɗi, dai muka zo nan Ghana. To na zo na fara training, ina kuma yin aiki, na samu kaman wata biyu dai ban yi aiki ba dai, ina dai zuwa training haka. To da na samu gun aiki, ina dai ɗan buga aiki na haka, sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani team da ke can Ababu mai buwawo, na je na fara dai training. To yanayin players ɗin da ke team ɗin gaskiya da yanayin discipline ɗinsu gaskiya bambanta da yadda na saba gani lokacin ina Nigeria. Na zo na fara yin ina yin aiki na, to amma da ke naga ball ɗin ban samu team ɗin da na zauna ina ɗan abun nan ba, dan ba zai ka zo waje da ba a san ka ba, baka san kowa ba, ka zo buga ball amma ya zama na dai team ɗin ba ka ɗan samu wani income da ya bai zuwa ma. To gaskiya dai irin wannan akwai matsala, saboda in ka ce za ka buga ball ɗin ne ba ka yin sana'a ba zai yi ba, saboda akwai cin abinci, akwai rashin lafiya za ka sai magani da sauransu, kuma akwai wani abu na ƴan uwa da suna tunanin ka fita waje suna ɗan neman taimakonka. To wannan abin sai ya bari gaskiya, na ga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai, sai ya bari ban dai je na samu team ɗin da zan samu in buga ba. To amma ina yin aikin gaskiya da nake yi, ana buƙatar time ne wanda in mutum ya baka aiki za ka iya ka ƙare mai lokacin da yake so, ba tare da ka yi disappointing ɗin shi ba. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bari ball ɗina ya ɗan ja ba. Eh to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki, akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aikin hannu designer, amma nan ina da masoci guda biyu a shagon, kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne, kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su. Alhamdulillah dai cikin Ghana dai ba za a ce ba daɗin zama ba, akwai daɗin zama, amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta, misali in baka jin yaren ƙasan akwai wa'insu ba za ka iya mu'amala da su ba. Ina daga cikin ƙalubalen da na fuskanta last year da na je gida na dawo, wajen dawowa tunda ina da dai national ID card na Najeriya, to ba zai in gwada musu wannan ba, dole sai ina da Ghana card nanan wanda zan iya nuna cewa kamar ni ɗan ƙasa ne, ko ko a zai iya akwai Ghana card da za a yi in kamar ka zo kasuwanci ko wani abubuwa, to gaskiya ban da wannan. To alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motar da nake, to amma ni cikin hukuncin Ubangiji da akan magana kamar daga ina nake na ce daga Najeriya, amma ni ɗan Ghana ne na ce mata ni wani kala ne dai na ce mata ni ba wuce ne, to sai dai ko bata fahimci maganar da nake nufi ba ne, sai dai ta tafi ta kyale ni ta sauka, sai wata wanda ma take kusa da ni take cewa kai kuskure inda ta ji abin da ka faɗi da ta saukar da kai. To kuma gaskiya a lokacin nan inda ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya ɗauka in bata a lokacin nan, don yanayin yadda na zo da na samu matsala akan hanya wajen canjin kuɗi, lokacin ban san yanayin yadda canji yake ba, masu canji gaskiya sun cuce ni, shi yasa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba. To wannan dai alhamdulillah dai na ƙara su dai lafiya, na samu nasarori sosai cikin Ghana, kuma wanda a rayuwa na ban taɓa samun nasarori irin wa'annan ba, sakamakon na samu kuɗi gaskiya sosai, saboda akwai ƙanina da lasiya ma sukai aure, alal haƙiƙa dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagorance magana auren su biyu duka, alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta, kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo ƙasar Ghana na samu wannan kuɗin, wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake duk da dai Allah in ya soka da abu, ko da inda kake nema Allah ya iya baka, amma dai babban nasaran da na samu shine zuwa na Ghana, na samu na sefili na aurar da ƙannina guda biyu, kuma ni da kaina ina so insha Allah wannan da ba jama'a kaɗan insha Allah mu ma dan samu in yi aure.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin Allah, amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan kune ya shafa, zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa ko rishi idanu yayi hasara hababba, ko rishi idanu nace yayi hasara hababba, rishi idanu wa shata mu ba musune, rishi idanu wa shata mu na gudune, itunda ba musune har ya kasance kuna gudune, ku dauki jawabin da zan faɗi, itunda ba musune har ya kasance kuna gudune, ku dauki kamce yana sa arasa ido sam, yana sa mutu wutai domin ba kulawa, yana sa mutu ya makamce, yana sa arasa ido sam, yana sa mutu wutai. Ku dauki jawabin da zan faɗi, kahin sallama abun da ni liktoci mu dauki shawararsu, idan muna hakan ga wannan ciyan baya taɓa mu, idan muna hakan ga wannan ciyan baya taɓa mu, idan muna hakan ga.
madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.